Shugaban na hakan Malam Jalal Ahmed Arabi shine ya kaddamar da kwamitocin guda biyu mai mutum 32. Jalal Arabi ya ce duk abin da ake so a yi nasara to tabbas sai an fara shiri da wuri don tsadar dala da su zama kalubale da ake fafutukar daukar matakai don tabbatar da rangwame da walwalar maniyata.
Duk abin da yake faruwa kan batun tafiyan aikin haji walla duk da dala ake yi. Ga misali wanda suka tafi bara, bara-baran nan sun kashe wajen 5,500 zuwa 6,000 na dala. Amma a lokacin in ka canza ta shine ake batun ₦3,000,000 ana ta kuka kai. To yanzu ma zaka samu ba za ta canza zani ba. 5,500 ne ko 6,000. Amma in ka tsaya kana batun wajen ₦6,000,000. To ba mu fatan abin ya kai haka. In Allah ya yarda kamar yadda muke fata kuma kamar yadda su shugabanni suke yi musamman shugaban kasa da mataimakin shi. Ana kokari a ga shin abubuwan da ake tattarawa din nan ya zama da sunan sun kammala suke bada adadin kuɗin da Alhaji zai biya. Ina ne za a bi a ga an rage dan a rage nauyin. Wataƙila ₦4,500,000 da muka ce a bada deposit za ka samu ba duka za a ɗauka ba. To in kuma ya wuce ba mu dai fatan ya wuce insha Allah saboda sha'anin rayuwa.
Sakataren hukumar kuma muƙaddashin shugaban kwamitocin biyu Dr. Abdullahi Rabi'u Kwantagora ya ja hankalin kwamitocin da su yi aiki tsakani da Allah.
Kwamitin sun fahimci aikin nan yana buƙatan a ji tsoron Allah, a sa amana a ciki, a kuma tuna cewa rayuka alhazai ne. Aka mika wasu mutane aka ce su je su zauna su tantance watan dole su tsaya su bi tsarin da aka ba su da kuma dokoki da aka ba su da ainihin umarni wanda aka ba kwamitin. Umarnin nan ya shafi ku tsaya ku tantance waɗannan mutane, ku tabbatar da inganci da ƙarfi da kuma wadatan samun da jirgi da za su yi aikin nan, ku tabbatar da suna da ƙarfin kuɗin da za su yi aikin nan, ku tabbatar da suna da ƙarfin jama'a ma'aikata da za su yi aikin nan, ku tabbatar da suna da ƙwarewa na shekarun baya wanda suka yi aikin nan suka taka rawar gani aka gani wanda za su iya aikin nan, ku tabbatar da su kuma a ciki ku ware ku tantance sosai ku cire mana wanda suke gwani na gwanaye a cikin wannan aiki wanda za su iya aikin nan kuma a yi shi tsakanin da Allah.
Daraktan kamfanin Max Air Dukko Dahiru Mangal ya ce a shirye suke da tunkarar kwamitin tantancewar.
Kamar yadda muka saba wannan ba saba bane, muna da experience tun shekarun baya da suka wuce muna aikin hajji for over a decade. Mun shirya tsaf kuma muna ba da tabbaci cewa muna da duka nasari capacity da zamu yi wannan aiki. Ai ba mu da wannan capacity ne muna da shi kuma jirage ne ga sunan su NCA hukumar ke kula da jiragen sama su suka certify din su airworthy su suka ba mu duka takardu su ba mu da wannan kwata-kwata ko mu suka alzaratin su mun shirya kuma insha Allah kamar yadda muka saba dauka dubunnan alazai wannan shekarun ma za mu dauka.
Shi ma Malam Ahmad Bashir Bulma na kamfanin dakon kaya na hukumar jiragen Najeriya da ke Lagos ya ce wannan ba shi ne karon farko ba da suke kula da jigilar kayan alhazai.
Da yake dai ba wannan shi ne karo na farko ba da muka taba zuwa wannan wurin. Mu muna da kayan aiki da duk airport din da take a Najeriya, inda airport din tana aiki to mu muna da matsaya a wurin, muna da ma'aikata a wurin, kuma muna da kayan aiki a wurin. Mu wannan magana da aka yi ma ba magana da sai muna dadi a rayuwar mu ma kamar wannan. Mu hida sun duk al'amari a bishi bisa ga gaskiya dagi-dagi kuma a tsaya a kindance duk wanda ya cancanta a bashi. Saboda ai dama wanda yake bai da kayan aiki ko kuma bai san aikin ba ko kuma bai san abin da ya kamata a yi ba shine yake da dardar. Ai mu ba mu hito hiri ba wajen dambe sai da muka shirya.
Wannan dai ya biyo bayan matsayar da hukumomin Saudiya da hukumar alhazan Najeriya suka cimma na amincewa da ƙara yawan kamfanonin jirgin yawo da za su shiga hidimar jigilar alhazai a bana zuwa guda 40. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.